kwanaki kaɗan bayan mummunan harin da aka kai kan jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna, an gano wasu gungun ‘yan bindiga suna wucewarsu kan babban titin da ya haɗa jihohin biyu, duk kuwa da jirgin jami’an tsaro da gwamnati ta yi tun bayan faruwar lamarin. Kan wannan batu na zanta da masanin tsaro a Najeriya, Manjo ya yi shinku mai ritaya.
Wato, akwai dalilai da dama da suke sawa ake ganin duk wannan ƙoƙari da ake yaƙi da ‘yan bindiga kaman ba a yi. Kashi yanzu abin yana neman ya ƙwace, musamman abin da ya shafi nan jihar Kaduna zuwa hanyar Abuja. Za mu ga cewa ana kawo sojojin hari, ana kawo muradan gwamnati hari, sannan ko cikin garin Kaduna yanzu akwai wuraren da ake jin bom ya tashi ko an ji an ajiye wani bom bai tashi ba. Wannan matsala ce wadda yake sai gwamnati ta fuskance ta da gaske. Bai yiwuwa an sa sojoji a can inda ake yakin sannan sai a bar wani wuri nan a buɗe, ya zama kamar abin da ake cewa baya ba zani. Ya kamata a ƙara yawan sojojin nan, kuma duk aikin da za a riƙa yi a riƙa yin shi bai ɗaya. Bai yiwuwa can ana yaƙi nan kuma yana buɗe, za su iya zuwa su samu sa'ida a nan su huta sannan su ci gaba da abin da suke yi.
Rahotanni sun yi nuni da cewa an yi adon gama tsakanin wasu ‘yan bindiga da sojoji a kusa da Suleja, inda suka kashe soja tara tare da raunata wasu. Hakan ya bayyana ne cikin wani bidiyo da aka yi ta yaɗawa da ma waɗanda suka gani da idanuwansu. Ko da yake dai rundunar sojan ƙasar ba ta tabbatar da hakan ba, balle ta musanta. Tsohon ɗan majalisar dokoki daga jihar Kaduna ta tsakiya, Shehu Sani, ya bayyana cewa wannan matsala za ta iya laƙuba kowa da kowa idan har ba a gaggauta ɗaukar mataki ba.
Wannan matsala na tsaro musamman a arewa maso yammacin ƙasar nan an bar shi ya lalace, ya tabarbari, ya kai ga wani hali inda mutane sun ga gazawa na gwamnatin jami'an tsaro. Wannan abu ne na damuwa, saboda idan ba a tashi tsaye an yi maganin wannan abu ba, to zai iya kai ga wargajiyar wannan ƙasa gaba ɗaya. Babu dalili za a ce ƙasar da aka kashe fiye da naira triliyan 4 a cikin shekara 7 akan maganin tsaro da kariya na jama'a, a ce wai har yanzu jama'a suna cikin wani hali ana ci gaba da zubar da jini da sace mutane a wannan.
To, a iya cewa abin ya fi ƙarfin gwamnati da jami'an tsaron ƙasar ne? Dakta Yahuza Ahmad Getso, ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Akwai wani abu da ake cewa wato kalmomi guda biyu, negligence da sabotage, wato sakaci da kuma yashe ƙafa. A cikin gwamnatin akwai da cin su kansu hukumomin tsaro, akwai abubuwa da yawa waɗanda ake da tabbacin cewa akwai waɗanda suke yin bita da ƙulli dangane da ƙoƙarin da ake na ganin an kawo wannan matsala ta tsaro, kuma wannan bai zo min da mamaki ba. Saboda haka akwai buƙatar za a yi gyara inda gaskiya gwamnatin take yi ta yi da gaske.
Sanata Ali Indumi yake zama shugaban kwamitin soji a majalisar dokokin tarayya, ya yi ƙari da cewa
hakinan duka a kanmu ne. Ya kamata ana bada bayanin sirri don a san mene ƙulli. Jami'an tsaronmu suna iyakar ƙoƙarinsu, ba za a ce ba a yi. Amma idan kawai mun ce wannan haƙƙi yana kan jami'an tsaro ne kawai, mu kuma ba mu yi namu ba. Yanzu abin da ya faru nan har yau, yanzu kusan sati ɗaya, har yanzu ba a ce wai an gano ina ne mutanen nan suke ba, ko ina ne suka bi ba. Kina tsammani ba sa bin wani ƙauye, ko kuma ba sa zuwa wani kasuwa su sayi kaya, ko kuma in sun sayi kaya nan ba a sanin cewa sun tafi da shi wani wuri? To, idan mutanen ba su gaya ma jami'an tsaro ba, me za su yi?
A halin da ake ciki dai, wannan lamari na matsalar rashin tsaro da ke daɗa taɓarɓarewa a Najeriya ya haifar da fargaba ga matafiya, musamman ma waɗanda ke bin hanyar Abuja zuwa Kaduna, wacce ta zama jigo da ke sada miliyoyin mutane ta arewacin ƙasar daga babban birnin tarayya Abuja da kuma yankunan kudancin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.